daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma za mu magana ne akan wata al'ada wadda ke neman bacewa. Al'adin kiɗa da shanku. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda ta gayyato mana ɗaliban ilimin harshen Hausa na Jami'ar Jihar Kaduna da Dr. Bashir Rabi'u, masanin tarihin al'adun Hausa daga sashen Hausa na al'adu da ke Jami'ar Kaduna, inda za su tattauna akan al'adar kiɗan shantu.
Tarihi da tasiri tsakanin ƴan mata da amarya kasar Hausa tun shekaru aro-aro. Waƙoƙin shantu dai waƙoƙi ne da ake yin cikin nishadi da natsuwa domin rera baitukan faɗakarwa, raha, shaguɓe da soyayya. Sai dai duk da wannan dogon ƙarni da waƙar shantun ya ɗauko, a yanzu shantu da kuma waƙar shantun sun ɓace ɓat tsakanin waɗanda suke amfani da su, wato mata. A wannan zamanin dai matasa da dama ba su san wannan kayan kiɗa ba na shantu ko kuma yadda ake sarrafa shi ko ake rera waƙa. Wannan soyayya da shaguɓe ma kiɗan shantu ya taka rawar gani ainihin. Makarantun boko a ɗan shekarun baya, musamman na mata, sun ba da gudunmawar su wurin raya al'adar kiɗan shantu da rera waƙoƙin cikin basira da hikima. Alal misali, akwai waƙar shantu da ta yi tashe tsakanin ƴan makaranta mai kunshe da saƙonni kamar haka.
Mi ilimi mata da inganta da sauran yan makaranta ilimi mata shi ilimi ba a sayan sa sannan shi ba a gado balle ku shiga ku gada can wata rana bi ilimi mata dan inganta kanmu da sauran yan makaranta cikin mata har akwai doctors cikin mata har akwai teachers cikin mata har lawyers cikin mata har akwai pilots cikin mata har akwai soja Allah ya taimaki sojoji gaba daya amin ya Allah
mata akwai journalist cikin mata akwai police cikin mata akwai pilot sanan da sauran su Allah ya taimaki da samu gaba daya
amin ya Allah amin ya Allah Allah ya taimaki da samu gaba daya
Dr. Bashir Rabi'u daga sashen harshen Hausa da al'adu na Jami'ar Jihar Kaduna ya mana ƙarin bayani akan shinto a tattaunawa da muka yi da shi kamar haka. Malam barka da zuwa.
Barka da yamma.
Malam menene shinto? Yaya dai shinto shi wani?
Dan aka ce shinto Bahaushe yana masa kirari da abin kiɗan yan mata. Abin nufi a taƙaice dai ɗaya ne daga cikin irin kayan kiɗa da Bahaushe yake amfani da shi tun talai-tale. Shi shinto ya sha bamban da sauran ainihin wasu irin kayan kiɗa, misali kamar ganga ko kalangu ko koso, waɗanda kirkira su ake yi daga wannan a samar da wancan a samar da wannan. Shi shuka shi ake yi kamar yadda ake shuka ainihin duma, don haka dangin duma ne. In aka shuka irin shi yakan fita kamar yadda za a samar da ƙwariya, a samar da ludayi na duma, haka ake samar da shantu. Ga wanda ya san zunguru, to kusan yanayin su ɗaya da zunguru, ma'ana yana da tsawo ne. Idan ya fito ya yi girma, sai a ɗauke shi a kai ainihin wurin masu fafon ƙwariya, sai su fafe cikin shi, sai su yi masa baki guda biyu sama da ƙasa. Wannan bakin guda biyu ta hanyar su ne za a riƙa bugawa, ainihin ɗaya na ƙasa ɗin yana bugun ainihin katare, saman kuma tafin hannu yana bugun shi. Iskar da zai huro daga ciki ita ce za ta riƙa ba da sautin abin da ake so. Daga nan ne za a riƙa amfani da shi domin ainihin samar da kira.
kamar da kace shuka shi ake yi kuma yana kama da ƙwarya, to yana nake ganin da shantin da zan iya tunawa bakin ɗayan yafi ɗayan girma, ana cin kullutun yafi
samun kasan shi
sama ya kasa
wannan
shi ake zo a
halitta shi, haka Allah ya halitta shi, amma kila babu mamaki hakan yana tafiya da ainihin yanayin yadda ake bugawa din, tunda kamar yadda na gaya miki sinadarin iska wanda ake bugowa daga hannu ita ce take fita daga cikin kasa din, girman ko kuma yanayin fadin kasa din na tabbatar zai ba mu iska dama ta rika fita suna bada da karfi, kuma yanayin fitan karfin da yanayin bugun da ake yi shine yake bada ainihin yanayin sautin da ake da bukata, ma'ana idan za a canza misali kida yanayin yadda za a bugi sama yanayin yadda iskar za ta tafi ta cikin kasan ko kuma kullutun kamar yadda kika kira shi ta bada ainihin aman da ake bukata wanda zai dace da irin wakar da za a yi ra gaskiya magana mace aka sani mata gabaki daya aka sani suke amfani da shi shantu domin yin kida din, shekarun da aka fi amfani da su yawanci na yaran mata ne, ma'ana yarinyar da ta taso daga gidansu irin shekara 7 8 9 kamar yadda akan tarbiyyantar da ita zaman gidan miji, haka akan tarbiyyantar da ita wannan kidan na shantu, saboda yana da alaka da zamantakewa ta zaman aure da kuma zaman rayuwa gabaki daya, haka mace za ta ci gaba da amfani da shi har adadin wani lokaci kila misali ɗin kamar yanzu ne da za mu iya kan shekaru kila matar da ta kai shekara 40 40 da wani abu, to sai asaran ta hakura ta bamu ƴaƴanta tun lokacin ta tara yara kila har da jikoki, to hikimar ko kuma kamar yadda na faɗa da alakar yin hakan shine tsarin zamantakewar gidan miji, ma'ana za ta yi amfani da shi a matsayin wata hikima da za ta ɗebe kanta kewa a lokacin da take fama da kadaici a gidan mijinta, haka kuma za ta yi amfani da shi wurin ɗebe wa mijin nata kewa a lokacin da ya dawo gida domin ganin ta hana shi fita yawace yawace da kuma fiye irin na dandali wanda ake yi a baya, lokacin da aka fi yi amfani da shi a yawanci da maraice misali kin ga kaman idan an kawo amarya lokacin da aka kawo ta zaki samu abinda aka sani namiji ko magidanci yakan fita gidan shi da rana har zuwa yamma domin neman abinda zai kawo mata, to a daidai wannan lokacin da baya gida matasa ko kuma yaran unguwar sukan shigo gidan domin su taya tafiya, to tana amfani da wannan shantun domin ta ainihin tarbiyyar su su ci gaba da jin daɗin zama da ita suna matafiran ta rika yi musu ƴan wake-wake daidai irin shekarun su da yadda suke bukata, shi kuma ga magidanci yawanci an fi yin amfani shi ɗin da daddare kamar yadda na faɗa domin ta hana ainihin mai gidan nata zuwa hirarraki da akan yi a majalisu ko kuma ainihin zuwa dandali ko kuma ainihin zuwa zance ma, tunda an ɗauka idan namiji yana yawan fita to zai iya samun damar da zai je ga wata har ya zance da ita sai ya zo da batun kishiya ko ƙara aure, wanda kuma yana daga cikin tsarin zamantakewar Bahaushe bai cika son kishiya din ko musamman ita mace da ta au aka aure ta ba daɗewa ba ta cika son a zo mata da batun kishiya ba,
kenan dai shishinta ana amfani da shi wurin ƙarin danƙon soyayya kenan,
yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin ainihin ma'aurata, tunda idan aka samu gwana wadda ta iya waƙoƙi na shantu tana waƙe mijinta yakan so a ce zai iya zuwa da abokanan shi su ji me take faɗi,
to wa'annan su ne dai hikimar yin shantu,
su ne hikimar gaskiya,
to bayan nan arewacin Najeriya da aka san shantu din shin akwai wani wani kabilu da suke amfani da shi wannan shantu,
gaskiya magana yana ɗaya daga cikin kayan kiɗin da Larabawa suke amfani da shi da Indiyawa, sai dai shi shantu din ban san sunan da suke kiran shi ba, amma dai idan kika kalli ainihin tsofaffin fina-finai na India na da can za ki ga ainihin Larabawan suna wasa da shi suna kuma amfani da shi, tunda in ai sauti ne shi kuma sauti ba a iyakance shi a ce wannan jinsin shi za su, sai dai ya danganta da muhallin da kowanne jinsi ko kuma kowace al'umma take amfani da nata, sannan kuma da ainihin saƙon da kowace al'umma take isarwa, misali mu nan saƙo ne tsakanin masoya misali amarya sabuwar zuwa da ainihin mai gidanta sabon aure, zaki ga duka zantuttuka ne na bege zantuttuka ne na soyayya, to amma in kika kalle shi ainihin yadda India suke amfani da shi sukan yi amfani da shi a wuraren bukukuwa, ma'ana su ɗebe ma mabuta wannan bikin kewa da shi a kuma samar da kiɗe-kiɗe da waƙoƙi waɗanda ake haɗa da sauran kayayyakin kiɗa, a taƙaice dai za mu iya cewa ba al'umma Hausawa ne kaɗai suke amfani da shantu ba, duk da cewa a arewa ko kuma a wurin Hausawa mu ne muke kiran shi shantu ɗin muke kuma amfani da shi kamar yadda muka yi bayani.
kisan yan mata.
Da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau.
To bisa la'akari da yanda shi wannan kayan kida na shantu ya bace kuma za ka ga kusan an daina amfani da shi. Saboda mutasan yanzu wanda yake misali dan shekara 20 ko kasa da haka wani ko shantan ma bai ma san kalmar babban tana da taba ganin ma shi wannan kayan kida.
Ku
ya dalilan da kake tunanin ya assasa ko ya janyo bacewar shi wannan shantu da kuma buga shi da ake a tsakanin al'umma.
Ito gabaki daya in muka kalla ba wai shantu bane ba, yanayi da juyawan zamani abinda ake kira globalization din nan kusan babu wani jinsi ko kuma wani nau'i na rayuwar dan adam da bai shiga ba. Saboda haka a wurin Bahaushe ba wai kayan kidan shantu bane kawai suka samu koma baya, akwai kayayyakin kide-kide da yawa wadanda yanzu kusan ba a amfani da su.
Suka bace,
suka bace har yanzu ko a wurin Hausawan misali yanzu abinda aka fi amfani da su kide-kide da waƙoƙin zamani. Wannan kide-kide da waƙoƙin zamanin nan ta zo da kayan kidan da ake kira piano. Idan kika je jikin piano babu wani sauti na kayan kidan Bahaushe da ba a iya samu a cikin sa. Zaki samu kuntigi, zaki samu taushi, zaki samu jauje, zaki samu ganga, zaki samu banga. Abu daya da suka gaza a wurin shine kalan. So in kika kalla kawai juyawa ne na zamani da kuma ainihin ci gaban duniya a wuri na ni na kankalle shi gaban mai haƙari jiya ne, saboda da yawa mutane da suke da sana'o'insu sun rasa sana'o'i masu ainihin wannan hikimar ta ainihin a hana yawace yawace, a hana hirarrakin dare, a hana wane, duk an yi watsi da wa'innan abubuwan. Saboda haka sai kiga al'umma ta koma inda ta nufa ma ba ta iya gane ina ta dosa. Saboda haka a takaice dai kayan kidan shantu ya samu koma baya ne kamar sauran kayayyakin kida, yanayin zamani da kuma juyawan duniya da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki na ci gaban dan adam kamar yadda ake cewa. In dai za a ce kai Bahaushe ne misali, ba ga namiji ba har ga mace, sai a zo a ce mata shantu sai ta fara zare ido mata shan shantu. In an zo da shi ba a gaya mata sunan shi ba, aka ce mata wannan menene ba ta san shi ba, ba ki bukatar ki ce an koma baya. Gaskiya an ci baya, saboda kowace irin al'umma tana tarbiyyantuwa ne akan tsarin al'adunta. Bahaushe yana da kyawawan al'adu, yana da kyawawan ɗabi'u waɗanda yake tarbiyyar yaran shi a kowane matakin rayuwa. Dan haka yarinyar da ake son a koya mata zaman aure ta kuma fahimci hanyar tarayyar miji, ta san yadda za ta zauna da mai gidanta ta daidai mai kiwa, ta san yadda za ta hana shi zuwa dogon hira, ta san yadda za ta mai da martani ma'ainihin abokin zamanta idan dalili yayi an yi aure. To duk ana so waɗannan abubuwan kamar yadda wata waka da suka yi in ka ga mai gida an ka ga mai gida in ka ga mai gida yana jan jini an tambaye shi kudin kashin ya ko ba a ga miki bakin san cewa ana magana ne din na irin tsarin zamantakewa ba Hausa da an ce mishi kawo kaza
to zai fara mazurai
zai fara mazurai ya fara kama kai ba wajen babu ba
kuma ta kuma zai fara
to amma ta fada cikin rani shi kuma ya gane to gobe ne zai fara ta iya canza wani
haka
so akwai abubuwa da yawa gaskiyar magana da aka rasa na ainihin al'adu na al'ummu da yawa ba al'ummar Bahaushe bane kadai kusan al'ummun duniya suna fuskantar wannan kalubalen to amma mun mutun da Hausa muka sani akan ta muke dole mu yi magana cewa al'ummar Hausa sun samu koma baya na tsarin tarbiyyar su kamar yadda na faɗa tun a matakin shekara 7 8 9 ana koyar da yarinya tsarin zamantakewar aure ta hanyar wannan cento ta hanyar gaya mata zantutuka musamman akan dauki mace wanda ita ce ta gwanince a wannan da zantutukan da kida ta ka koyar da yaran da suke
kafin ta marabus daga a ce mata ita ta tsufa
kafin ta kada
sun fa sai ta koyar da
kasa ko da na kasa da su kin ga ba a taso al'umma tana ci gaba al'ada tana ci gaba da yaduwa
kuma ina ganin
rashin wannan abu
dakta kaman kuma akwai wani abu da yake bunkasa shakuwa tsakanin amarya da mutanen al'umman da aka kawo ta cikin su ta hanyar wannan kide-kiden da yake zaka kananan yara
sai su
kuma ce wanda yake san danka a yana
yana son ka
to ya kiga zaka ta tara
su tana musu akwai ɗan wakoki da suka yi din su ma waɗanda suka dace da tarbiyyar su da kuma shekarun su wani a nan zai koyi magana wani a wurin zai koyi ainihin cewa ya gane mutunta na kasar shi duk da an nuna mishi daga gidansu to yadda take tara su sannan an yi abinci za ta samu kowanne gwargwado ya ci za su fita sake da alaka ta yi karfi tsakanin makota da ainihin makotansu da an tashi wancan bata nan kusan duk rukunin za a san cewa wancan bata nan Allah ya kiyaye idan saki ne ya shiga ko kuma in fishi ne na yaji ko wani abu makamancin wannan yaran da zan sarka tambayar ka yaushe wancan za ta dawo zai sa ka ji a ranka ya kamata ka je ka dawo da
shi har sai ka huce
sosai za ka huce za ka gane cewa ai ba fa kai kadai take amfana ba tana amfanar al'ummar da take
wato shantiya ta ka babbar rawa
yana da matukar muhimmanci gaskiyar magana a zamanin da ake buga shi yana da matukar muhimmanci bayan abin da ya shafi nishadantarwa akan tarbiyantar akan isar da sako akan nuna farin ciki akan nuna bakin ciki akan nuna damuwa da dukkan waɗannan abubuwa ke idan gida ne yawa ne akwai adadin yan mata ma'ana sababbin aure irin wannan lokaci na yamma da suka tabbatar mazajen su ba sa gida din ba su dawo ba akan samu wuri a zauna a ci gaba da waƙe-waƙe ana nuna yadda zamantakewa yake da daɗi
kuma ana tsa musu
ana
soyaya musu wani
sababbin dabaru sabon hikimomi da dabarun zamantakewa yanzu babu wannan sai da kowace ta koma ta neman wurin kanta ta koma amma kai gabar da kusan kyamar juna ake
haka fa tuna sa ne bari mu nade tawarmar ajin namu da wakar shantu don nishadin masauraro godiya ga daliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna waɗanda suka kada kuma suka rera mana waƙoƙin shantu
ayyar halo na nai yana nai ayyar halo na nai ayyar halo na nai rokar ya mare ayyar halo na nai rokar ya mare bismillah daramani ayyar daramani rokar ya mare ayyar daramani rokar ya mare a cikin tafiya ta na gamu da gwamna Umar ya ce mun ke Hadiza shin ina kike so nake
kafin mu karkare shirin namu ga Binta ta sake dawowa a filin kwalmar mu da Hajiya Halima Muhammad Mahmud.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da rana. Yau za mu yi pineapple exotic, wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. Pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba, tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna, tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata bayan ga cikin kwakwa kenan fara, tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai wakar da yayi yawa ta dan kankare ta yanyanka shi, tana bukatar kankara. To idan uwar gida ta samu wannan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su, to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakken abarbarta, sai ta saka citta, sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi, wato ainihin farin naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi. Don uwar gida ta markaɗe shi laushi, sai ta juye shi a cikin mataci. Idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa, shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi, sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin kofinta da za ta saka a cikin firiji. A lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi, sai ta fito da shi ta fasa ƙanƙararta a cikin kofi, idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da ƙanƙaran ta zuba a cikin kofi, sai uwar gida ta ɗebi ruwan lemun da ta marka ɗin nan sai ta zuba a cikin kofi, sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka ta ɗan rage shi ma, sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi. Wannan shi ne abarban exotic.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.